Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta VOA Fake dake yamai kan mita 200.5 a zangan FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma ko yaushe muna nan a VOA Hausa ko ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Garba. Bayan labaran duniya, za mu kawo rahoto akan wani hari da wasu mutane dauke da bindigogi suka kai a garin Abari dake jihar Taraba.
Kiran da muke na farko, muna kiran manyan sojoji don soja dai ko mukamin sa da ko wani a sama da shi. Muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan lamarin, su duba mana wannan abun, ayi mana adalci.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jamhuriyar Niger kan kiran da a inganta rayuwar ɗan fursuna.
Mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a hare-haren ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yan shekarun nan a yankin Difa.
Bayan waɗannan rahotannin, muna kuma dauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum wanda ya yi ta tayar da murya yana cewa dole ne kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin Yahudawa da ke Pittsburgh, jihar Pennsylvania, yayin da Yahudawan ke sujjada ta ranar Asabar ya buɗe masu wuta ya kashe da dama daga cikinsu, wanda shi ne na baya-bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a Amurka. Jami'ai ba su bayyana adadin waɗanda abin ya ritsa da su ba a hukumance. To amma kafafen yaɗa labarai na jihar Pennsylvania na cewa mutane kimanin 11 ne aka kashe cikin masujidar ta Life Synagogue ta Yahudawa. Hukumar bincike ta FBI na kan binciken lamarin a matsayin laifin tsana, abinda babban jami'in tabbatar da lafiyar jama'a na Pittsburgh Wendell Heinrich ya gaya manema labarai kenan daura da masujidar ta Yahudawa. Yana mai bayyana harbe-harben da ɗaya daga cikin harbe-harbe mafiya muni da na taɓa gani a rayuwata. Wani ɗan jihar Florida mai daɗaɗɗen tarihin aikata miyagun laifuka ya shiga hannu, kuma har an tuhume shi jiya Juma'a da laifukan aikata wato aikawa da ƙunshe-ƙunshen bama-bamai aƙalla 13 ma wasu sanannun masu sukar shugaban Amurka Donald Trump, a cewar hukumomi. Attorney General ɗin Amurka Jeff Sessions ya gaya wa 'yan jarida cewa ana tuhumar Chaza Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa, mazaunin Aventura, jihar Florida, da aikata manyan laifuka guda 13, ciki har da aikawa da saƙon bama-bamai da kuma yin barazana ga wasu jami'an gwamnati. Ya ce Sayoc na fuskantar ko zai iya fuskantar shekaru 48 a gidan yari muddin aka same shi da laifin. An aika da bama-bamai haɗin gida ne ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran manyan 'yan jam'iyyar Democrat, irin su tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da tsohon Attorney General ɗin Amurka da wasu 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka John Brennan. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa yau Asabar cewa dole ne Amurka ta damu da yadda aka kashe Jamal Khashoggi a cikin wani gini na diplomasiyya. Idan wata ƙasa ta ƙi mutunta dokoki da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa, hakan na iya barazana ga zaman lafiyar yankin a daidai lokacin da ake matuƙar buƙatar kwanciyar hankali, a cewarsa a wata rubutacciyar takardar da ya gabatar a taron manema labarai a kan batun tsaro wanda ake yi a ƙasar Bahrain. Sakataren tsaron Amurka ɗin ya ce tuni ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke bizar zuwa Amurka na wasu 'yan Saudiya, kuma za a ɗau ƙarin matakai kan waɗanda aka samu da hannu a cikin wannan laifin. A halin da ake ciki kuma, rahotannin kafafen yaɗa labaran Amurka sun ce salabin Jamal Khashoggi dan jaridan nan da aka kashe a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya ya iso nan Amurka. To kan rufa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rahotanni na nuna cewa gwamnatin Trump na duba yiwuwar amfani da ikon shugaban ƙasa wajen hana bakin haure ƙetar kan iyakar Amurka da Mexico a daidai lokacin da wani ayarin bakin haure ke dannawa zuwa Amurka daga Mexico ɗin. Rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ruwaito wasu jami'an gwamnati da aka sa kai sunayensu na cewa gwamnatin na nazarin dokoki iri-iri waɗanda za a iya amfani da wasunsu bisa hujjar buƙatar tsaron ƙasa saboda taƙaita yiwuwar kutsowar baƙin haure don neman mafaka a cikin nan Amurka. An cimma wato cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta koko daidaito a kan wannan lamarin. Kasar Sri Lanka na fuskantar matsalar rikici na kundin tsarin mulki.
A bana nuna ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla yan sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoton jihar Taraba inda a yau ne wasu mutane da suka yi shigar sojoji suka kai wani farmaki ga rigan Fulani a kusa da garin Abari ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoto.
Rahotanni sun bayyana cewa wasu ne ma da ke sanye da kayan soji wanda kawo yanzu ma ba ko tantance ko su wane ne ba suka kai wannan farmaki a wasu rugayen Fulani a kusa da garin Abare da ke cikin garin hukumar Lau a jihar Taraba inda suka kashe shanu fiye da 150 baya ga waɗanda aka raunata batun da shugabanni a yankin ke kira ga rundunar soji da ma sauran hukumomin tsaro a Najeriya da su bincika. Shi dai wannan kisan shanun ya ku a ku ne ma a kusa da wani shingayen soji a yankin kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hankula ke fara kwantawa biyo bayan tashi-tashin hankulan da suka auku a yankin kwana ki wani shugaban al'umma a yankin na Abare wanda ma kuma ke cikin wanda aka kashe wa shanu Alhaji Muhammadu Umar yace abin takeici ma bayan kashe musu shanu sai ga wasu ƴan diban ganima na wasu kabilun yankin sun zo suna kwasan shanun da aka kashe.
Sunana Muhammadu Umar Sala, ni ne secretary na Elders Forum Elders na Abare. Misalin karfe 12 zuwa karfe 1 jami'an tsaron mu ne ma wanda aka aje mana Amin Sheli domin su rika mana patrol area mu, to su ne suka zo patrol kullum mu ga su muna farin ciki amma inda suka ƙetare jiya ne suka ƙetare su arewa da mu daga shiga wani anguwa mai suna Yiti zuwa Bujum sai muka dinga jin harbe-harbe. An kashe shanu sama da dari banda wannan kamuce kenan, akwai waɗanda kuma suka sami wuka, akwai wanda kuma yanzu haka ana jinyan su, an harbi shanu da dama. To abu ya bamu mamaki, bo shiga gona kan wani ba, suna grazing ne, suna kiwon su ne kawai a jeji aka same su a karkar musu. Kiran da muke na farko muna kiran manyan sojoji don soja dai ko mukamin sa da ko wani a sama da shi, muna kiran shugabannin sojoji su shiga wannan lamarin su duba mana wannan abu a yi mana adalci.
Kawo yanzu duk karin je daga bakin komandar rundunar soja na 23 da ke yola abun ya citura domin kuna ta buga wayarsa ba dauka ba kuma babu amsa sakon kata kwana da na aike masa har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto. To sai dai kuma a bangare guda kakakin rundunar ƴan sannan jihar Taraba SPDB Misal wanda mako ya tabbatar da akwai lamarin yace zuwa yanzu ba su samu ni koki a hukumanci dangane da wannan lamari daga wadanda abun ya shafa ba.
To wannan abin da kike fadi kamar yanda kike fadi muna ji kamar yanda kaje abun nufi anan ba wanda yazo mana ya kawo mana kara musamman cewa ga abin da ya faru. To ya zama mana da wahala mu ma tara bayani isacce musamman ya faru, dabbobi nawa aka kashe, su waye ne suka yi wannan abin. Muna nan muna jira idan sun kawo mana ci to kaga za mu iya fara bincike a gazaushe. Amma har yanzu da muke magana da kai mutanen nan mu ma muna ji a kafafun yaɗa labarai da kuma wasu bayanai daga dai wajen mutanen da wai su ma suka ji, amma wanda abin ya shafe su kaga ba su zo su ba mu bayanai mu tabbatar da abin da ya faru ba. Muna jira idan sun zo
yanzu haka tuni kungiyar fafutuka da na kare haƙƙin bani adama suka so mai intar da kuma Allah wajen dangane da wannan lamari. Barista MB Mustapha na kungiyar cigaban Taraba ya ce fa akwai abin dubawa.
Abinda ya faru a kauyen Abbane na kisan gilla da aka yi wa dabbobi wanda jami'an tsaro suka yi abin al'ajabi ne kuma abin bakin ciki ne. Kasancewar su jami'an tsaro wajibi ne a kansu yadda kundin tsarin mulki ta tanada da su kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Sai aka waye gari su ne suke salwanta dukiyar al'umma. Kaga wannan abu ne da za mu soke su a kai kuma mu nemi cewar a bincika su. Muna kira mu daga ƙungiyoyinmu na kare haƙƙin bil'adama da dukiyoyinsu da cewar lallai gwamnatin tarayya ta nada kwamiti na bincike ta zo ta bincika su a gane gaskiyar su wane ne suka yi wannan ta'asa kuma su wa suka tura su don a yi hukunta su duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi don kada irin wannan al'amari ya sake aukuwa. Wannan abu ne wanda ya zama wajibi a yi shi ba tare da bata lokaci ba.
Barista MB Mustapha kenan dan fafutuka a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah. Kubuda kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa, kubuda kunnuwan ku ku jama'a.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz, to yanzu kuma sai rahoton mu na gaba za mu leka a jamhuriyar Niger inda hukumar kare haƙƙin dan adam ta CNDH tare da haɗin kan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana shirin kai ziyara a gidajen iyarin kasar don tantance halin da fursunoni ke ciki. Wakilinmu Sule Mumuni Barma ya haɗa mana wannan rahoton.
A sakamakon wasu bayanan da ke kwatanta mawuyacin halin da fursunoni ke ciki a wasu daga cikin gidajen yarin Nishar, inda cinkoson jama'a ke ƙara tsananta wanda kuma ke zama mafarin wasu matsalolin na daban ne, yasa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta ɗauri aniyar aikewa da jami'ai a gidajen yari domin tantance gaskiyar lamari. Al-Mustafa Musa na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma. Fatanmu shi ne a tsawon wannan mako na musamman mu haɗa bayanan da za su ba mu damar gabatarwa gwamnati shawarwarin da suka dace domin ɗaukar matakan inganta rayuwar 'yan kaso. Mutane da dama ne aka garkame a gidajen yari saboda zargin su da hannu a hare-haren ta'addancin da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a 'yan shekarun nan a yankin Difa, yayin da waɗanda suka tuba ke samun kulawa a wata cibiyar musamman da gwamnatin Nijar ta buɗe da nufin ba su damar samun kyakkyawar cuɗanya da jama'a. Sauraka kungiyar Search for Common Ground da ke tallafawa waɗanda suka tsinci kansu cikin irin wannan hali ta karɓi ta yin hukumar CNDH a wannan aiki na inganta rayuwar fursunoni. Ji wakilin wannan kungiya a yankin Sahel, Sofiane Ben Achour.
C'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées et mises dans le centre de détention et aussi celles qui sont dans les repentis, celles qui sont rentrées volontairement dans le programme de réintégration.
Kungiyar Arsmin mai fafutukar samar da sabuwar rayuwa ga mata da yara ƙanana da suka tsinci kansu a gidan kaso ta yi na'am da wannan yunkuri. Mafali kenan da ta shiga cikin wannan tafiya, kamar yadda sakataren zartarwa ta Saidu Sumana ya jaddada a yayin taron kaddamar da wannan zagaye.
Nous basons sur des réalités de notre pays.
Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mu fata da muke a ni a kata bi ka na mai daki dan Musa. Bulen da muke a ni a kata bi ka na mai daki dan Musa.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kamar kowace rana Asabar muna tafe da shirin jawabai daga dattawa wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, da General Isiyaku Ahmad Dikko shugaban Hausawa da Fulani Kirista, ga General Dikko Murabus.
Jama'a ƴan uwana, ƴan arewa, assalamu alaikum. Muna da matsaloli da yawa, abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa. A matsayina na Hausa Fulani, akwai abubuwa da nake gani da suke damunmu a arewa. Na fari, shine talauci, na biyu jahilci. Ni kuma a gani na in zamu yi yadda zamu yi mu kauda jahilci da talauci to zamu samu ci gaba. To wayannan abubuwa kuwa masu mulkin mu su ya kamata su duba. To za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je kaga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara. In ma shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospel ne menene solution gwata ne menene duk yaranmu ne. To me yake kawo wannan? Idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne da za ku ga bambanci inda suna da wannan inda sun samu zarafi na yin karatu su yi ilimi. Su kuma jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya saboda idan baka san right ɗinka ba ba da za a kace ma shugabanka ko wakilinku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wani kana yi mana abin da ya kamata ba za ka sani da don jahilci ya ishe ka. In da mun sani muka zo za mu tsaya mu taka mu kasa su a gaba ko na gishiri ko na sukari ba sai ka bar abu ba in zaɓe ka zan dubi yadda kake ne mutuncinka zan gani shi zan duba in zaɓe ka. Kuma in aka zaɓe ka gobe ma za mu sake zaɓenka ba sai ka yi ma wani campaign ba. To kuma kaga yadda na ce za a raba musu ɗan sukari ko ɗan menene wannan talaucin ne. Talaucin ne yake kawo wannan. Ne za a baka 200 ka zai ka ce da kanka. Wani kuma zai ce maka ni na sha gani zai ce maka kai bari ma in karɓi kuɗin shi abin da in ma ban karɓa ban yi ci ma ba za mu sake ganin shi wanda za mu sake jin labarin shi ba garin karɓa abin da zai bani ba 500 sai ka zai ka shiga layi ka zaɓi mutum shi kuma in yadda zai gaya maka abin da ta yanayi. Ba zai ga kamar zaɓen shi ko kai zai yi muku aiki ba a'a sai ya ce idea ya yi don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ya ce maka haka sai ka bi shi dan boko haram nawa ake ba su kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki 500 ka ba shi ko 1000 ko 2000 zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka ko kuma su je su sha kwaya su yi menene su gagari iyayensu. Kuma duk manyanmu in kun lura da kyau za ku ga cewa fitar ku sami ƴaƴa na manyanmu a ciki don menene sun suna da ilimi sosai can bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo a kan titi ana kore su ƴan sanda ana bin su ana kore su ku yi nan ku yi nan ana kakkama su ana tura su ana kullewa yana su ma su shekara da shekaru suna na har su ma ɓace gaba ɗaya. Ni ina da labarin da wani da aka ce ko ya zagi wane ne ko ya yi menene ma wani sarki aka kulle shi sai da ya shekara wajen 40 da aka zo ana gani aka gan shi a wurin aka ce kai yaya ya ce shi ma bai ma san abin da ya yi ma ya manta abin da ya yi ana so a sake shi ya ce kai je ina ba inda ma ya sani ya zama dattijo ya ma manta da abin da ya yi da irin suna nan da yawa don ba su don saboda duk jahilci ne da yake kawo wannan. To banda matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini. Shi addinin nan in kowa ya girmama addinin kowa to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba in kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je gaban Allah shi kaɗai. So me yana nan wani da ni zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke. To banda faɗa addini kuma ga na ƙabilanci wayansunmu cikin ɗan arewa ɗin ga mu nan in ba addini ba mu a ce wannan ai shi daga nan ne wancan daga nan ne a wannan Bahaushe ne wancan Kibi ne wancan Dukun ne wancan Barbare ne da abubuwan kenan. To ne da in Allah ya so mu yare ɗaya ne harshe ɗaya da ya yi mu harshe ɗaya kuma a da mun zanna haka a ƙasar nan ba wanda yake damuwa da wai daga ina ka fito menene wacce kabila ce kai wani state ka fito menene addininka a so haka na shiga soja ba wanda ya taɓa tambaya na kai daga menene addininka menene harshenka ba wanda ya taɓa tambaya na har na ga soja kuma haka na ga soja sai da kila yanzu ban san yadda take ba muna kanana da Sardauna yake a campaign din shi to har yanzu kullum sai ana Sardauna to ku yi abin da Sardauna ya ce ya yi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana da shi a fara magana ai Sardauna shine Madugun Arewa shine Madugun Arto dai har yanzu abin da yake damun mu muna da san kai da yawa kowa so yake tara sai ka tara iyalinka yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikoki
shi ma Sheikh Almadani ya ce
to bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sunana Isaac Yunus Muhammad. Ya ku bayin Allah don Allah mu tsaya mu yi tunani mu ji tsoron Ubangijinmu, mu tausaya mu junanmu. Ba dole bane sai na ce maka na iya, aiki na zai gwada maka na iya ko ban iya ba. Tausayin junan nan fa wajibin mu ne. Ba a tausayin juna ko da baka wahala, ba a tausayin juna da azabtar da kai, ba a tausayin juna da sata, ba a tausayin juna da kisan kai, ba a tausayin juna da yin albazaranci, ba a tausayin juna da kace da kusurani, ba a tausayin juna da abin da Ubangiji bai ce in yi ba. Ashe abin da ya kamata mu aiwatar ƴan uwa shine mu yi kokarin samun dacewa, mu yi kokarin samun bibiya, mu nemi zaman lafiya da wanda muka sani, da mu da wanda bamu sani ba. Haka mun don Allah ya koya mana mu yi sallama ga wanda muka sani da ma wanda bamu sani ba. Idan muka taimaka cewa a'a sai dai mu yi sallama ga wanda muka sani kadai, to ina ganin ba za mu samu cin nasara ba. Ya ku bayin Allah mu so juna, bayin Allah a bayan ƙasa sun samu gidan rahama don taimakon gudunmuwa da suka yi wa waɗanda ba musulmi ba. Bayin Allah a bayan ƙasa sun samu shiga aljanna akan sun ba da gudunmuwa ga dabbobi. Kai har mutumin da bai imani ba in yi abin kirki, musulunci yana cewa mu yabe shi. Saboda haka mu mukan yabi mutumin kirki matuƙar ya yi kirkin nan ko da ba ainihin musulunci yake yi ba. Saboda haka ƴan uwa bayan Allah mu yi ƙoƙari mu so juna. Ai da da muke magana a arewacin Najeriya, illungun da ka sani da zaune muke da juna, musamman mutumin da ke rayuwa a jihar Kaduna ya san mu gidajenmu gaba ke ɗaya a hada muke da juna. Ga ɗakin wannan, ga ɗakin wannan, wannan za a hitoci. Sai ya ce maman wane da Allah tsare mu ɗaki na yin dawo. Sai ya je masallaci ci tsare mun kayana, a kasuwanci mu duk haka muke. Muna zaune ba tashin hankali, ba faɗa, ba komai. To me ya kawo rikici yanzu? Wai mu ɗin ba mu ne aka haifa ba shekaran jiya da yamma? Kuma wa'innan ba su ne aka haife su ba shekaran jiya da yamma? Ashe wanda ya haɗa mu ne rikicin watakila ya ɓoye. Amma mu bincika za mu gano shi, kuma shi ke shan jininmu, ta nan yake samun kuɗi yake rayuwa. Watakila idan muka zauna za mu iya gina ƙasarmu ta hanya mai kyau, za mu iya samun cin nasara, za mu iya samun cigaba, za mu iya samun haɓa ƙasarmu, mu samu ruwa, mu samu wurin shuka, mu samu wurin noma. Ba sai mun nemo daga waje ba, ya zama dukkan abin da rayuwa ke iya gudana a kan shi mun wadatu, ba sai mun nemo wajen wasu ba. Kayan noma na abinci muna da shi, injina muna da su, kayan ban ruwan muna da su. Al'umma da Allah ya bamu a ƙasar Hausa ba mu buƙatar sai wani ya taimake mu, muna ɗabi'un ƙwarai wanda ba sai wani ya koya mana ba. Lokacin da yake gida da kai ɗan uwanka, uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya kyale ku, kai ka karya kafa ɗan uwanka, shi kuma ya karya hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku? Suna ka ƴan uwa ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu. Bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma, to ka tausaya ma ɗan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci. Ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan, domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah kai tunani, ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmuwa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci. Musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje, mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakinmu da muke nomawa duk ɗan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gaɗa, saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje. Yau duk waɗannan abubuwan babu, to me ya kawo su? Ya kamata mu iya zama mu tambayi junanmu, wai da da iyayenmu suke kaza, me suke yi ne? Mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba? Idan har za mu iya yi, to waye ya hana mu? Ko dai ya zama wanda ya hana mun ɗan cikinmu ne, shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jininmu? Ko kuma ya zama a'a ba ɗan cikinmu ba ne, daga waje aka turo shi, amma bai iya shigowa sai ya ɗauki ɗan cikinmu ya yi aiki da shi? Idan ya ɗauki ɗan cikinmu, ta wannan ɓangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so? Bai cikinmu amma yana taɓar jininmu yana sha. Bayan Allah mu zama masu hankali mana, mu zama masu kima mana a wajen Allah, mu zama masu kaice mana, mu zama masu tausayi mana, mu zama masu tawakkali mana, mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya. Bayan Allah duk wanda ya kai 50 fa a yanzu ya san jiya, ya kuma san yau mai take haifarwa, sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe. A gaskiya idan muka dore a haka, da kwanmu ko kazarmu ba za ta iya haifawa da ɗan tsako mai ido ba. Idan ko mun kasa wannan, to mu za mu yi ta wahala, mu yi ta wahala, mu yi ta wahala. Wahalar da in mun sha a ciki babu lada, kuma ba za mu taba kaiwa zuwa ga bakin gaci ba, wannan tana mu samu cin nasara. Bayan Allah, banda wa'innan kungiyoyi guda biyu, manoma da kuma ainihin makiyaya, ma da kungiyoyi da yawa a Najeriya, ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikin ta. Bayan Allah, mu zo masu hankali a tunaninmu. Bayan Allah, rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna mu al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba, saboda wani so gabace mu a bayan kasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba. Duk dan arewa yana tutiya da cewa premier yayi kaza yayi kaza yayi kaza, premier bai gwada bambanci ba. Shi a tsarin sama na me da awaye hutu, premier shine ya je ya musunta da al'umma da yawa, ya sanya su kai imani, ya ba su abin da suke bukata, kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukata ba. Amma mu yau babu irin wannan a cikin mu. Amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani aina mu ne, nakun ne me ya aikata muku, nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko bakwai ba, ai bakwai ba.
To nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla masu sauraronmu, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sabunta zaurcin da take yi na dan wasan kungiyar Everton Ademola Lookman. Lookman dan shekaru 21 ya bugawa kasar Ingila wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 20. To amma kuma yana da damar bugawa kungiyar Super Eagles ta Najeriya wasa da yake bai taba bugawa babbar kungiyar kwallon Ingila wasa ba. Mai horar da yan wasan Super Eagles din ta Najeriya Ghana Throw ya tabbatar da cewa suna nan suna fafutuka tare da fatan dan wasan zai amince ya bugawa kasarsa ta asali wasa. A haifi Lookman ne a kasar Ingila, to amma dukan iyayensa yan Najeriya ne, kuma tsawon shekaru biyu kenan a yanzu da Super Eagles din take zawarcin sa. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ayyana kwallaye biyu da dan wasan Najeriya Ahmed Musa ya zura a wasan su da kasar Iceland a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 da aka kammala a kasar Russia a zaman kwallayen da suka fi kayatarwa a gasar. Hukumar ta FIFA ta bayyana a shafin ta na Twitter cewa an zabi yan wasa hudu ne suka yi takarar, inda aka baiwa yan kallo damar zaben dan wasan da ya fi kayatar da su a gasar. Sauran yan takarar su ne Harry Kane dan kasar Ingila da John Bednarek da kuma mai tsaron gida na kasar Masar Esam Alhadri. Ahmed Musa wanda ke taka leda a kasar Saudiya ya sami ƙuri'u 88 ya kuma lashe lambar ta hukumar FIFA. A Ingila, kungiyar kwallon kafar Liverpool ta dare saman teburin gasar Premier a yau bayan da ta lallasa Cardiff City da ci 4-1, wannan dai shine wasa na 10 na gasar ta Premier da Liverpool din take bugawa ba tare da an doke ta ko sau daya ba kawo yanzu. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau, Brighton ta doke Wolverhampton da ci 1 da nema, Watford ta doke Huddersfield da ci 3 da nema, Fulham ta sha kashi a hannun Bournemouth da ci 3 da nema, yayin da Southampton ta yi kunnin doki da Newcastle ba wanda ya zura kwallo. Mai tsaron gidan kungiyar Manchester United ta Ingila David De Gea ya ce a yanzu ya fi mai da hankali akan samun nasara a wasanni ba wai kwanta ragi ba. De Gea dan shekaru 27 zai kai karshen kwanta ragin sa a kungiyar nan gaba kadan a cikin wannan kakar wasannin, duk da yake da akwai zaɓin tsawaita kwanta ragin zuwa shekara ta 2020. Kocin United din Jose Mourinho ya ce bai da tabbacin ko dan wasan zai tsawaita zaman sa a kungiyar, duk da yake De Gea ya ba da tabbacin cewa yana jin dadin zaman sa a United. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla malam Murtala, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Takaice, wani mutum wanda ya yi ta tayar da murya yana cewa dole kowane ba Yahude ya mutu ya kutsa cikin ginin haikalin Yahuda da ke Pittsburgh, jihar Pennsylvania, yayin da Yahudawan ke sujjada ta ranar Asabar ya bude masu wuta ya kashe da dama daga cikinsu, wanda shine na baya-bayan nan a kisan jama'a da dama da akan yi a Amurka.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da ƙarfe gobe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin yi salama da ku ga sakon taya murna ga Aishatu Tarno Muhammad da angonata Ibrahim Sumaila waɗanda aka ɗaura aurensu yau a Nyamai, jamhuriyar Niger. Allah ya ba su zaman lafiya. To a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, sai ijin namu Voltec ni naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mun bar ku lafiya daga birnin Washington DC.